sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Kuna kuma ya saurara mu a tashoshin radio amfani da sarauniya da far'a da dalo da niya da kuma zango 102.5 akan VOA Africa ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdi ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu na yau Talata 21 ga watan Fabrairu shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
To, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake tsawaita hutun da ya tafi domin neman magani a London a karo na biyu. Wata kotun soja a Isra'ila ta yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni 18 ga wani sojanta. Sannan akalla bakin hauren Afirka sama da 70 ne suka mutu a tekun Mediterania.
Kanin labaran kenan. To, kamar yadda kuka ji a kanin labarai, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya aika da sako na musamman ga 'yan Najeriya karan farko tun da ya tafi hutu London wata guda da ya shige. To, ko me yake faɗa a wannan sakon?
Yace yana godiya kuma wannan abu yana daɗa damar. Sannan yace dangane da abin da ya je yi a London, hutu ya je kuma abin ya gabatar da kansa domin amur bincike a wajen likitoci.
Yau ne kuma sabon shugaban ƙasar Ghana ya yi jawabinsa na farko ga majalisar dokokin ƙasar, inda ya bayyana cewa ba shi ya yi wa ƙasar katutu, sai dai masu fashin baki sun ce ƙasar ba ta da dalilin talaucewa.
Ghana ba mu da talauci, Allah ya ba mu arziki, amma corruption da rashin gaskiya da rashin adalci shi ya kawo mana talauci.
Sarfilu Hashim Gumel kuma zai shigo da shirin na duke tsohon ciniki, wanda a yau za ku ji wani yunkuri da ake na komawa amfani da takin gargajiya a Najeriya. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma su sauraro kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
To, jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake tsawaita hutun da ya tafi domin neman magani a lardin a karo na biyu. Wata sanarwa da mai baiwa shugaban shawara kan harkokin yaɗa labarai Femi Adesina ya fitar a yau Talata ta nuna cewa shugaba Buhari ya nemi ƙarin ya tsawaita hutunsa bayan wasu gwaje-gwaje da aka masa a asibiti. Sai dai sanarwa ta ce babu buƙatar 'yan Najeriya su damu, ba tare da ta ambaci ranar da shugaba Buhari mai shekaru 74 zai koma Najeriya ba. Ƙungiyar Transparency International mai sa ido kan cin hanci da rashawa ta ce matsalar cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin ababen da ke haifar da tashin hankula a ƙasashen da ke fama da matsala ta cin hanci. Ƙungiyar ta ce akwai buƙatar ƙasashen duniya su ɗauki matsalar cin hanci a matsayin babban al'amari domin kawo ƙarshen rikice-rikice kamar na ƙungiyar IS da Boko Haram. Wani rahoto da ƙungiyar ta fitar a yau Talata ya nuna cewa wanzuwar matsalar cin hanci da rashawa ita ke sa jama'a su samu damar bijirewa gwamnati, su ɗauki makamai sta da hankulan ƙasa, su kuma gagari sojoji. Rahoton ya kuma yi nuni da yadda ƙungiyar IS ta kwace ikon birnin Mosul a shekarar 2015, birni mai muhimmanci a ƙasar Iraki, yayin kuma da suka ci gaba da mamaye arewaci da yammacin ƙasar ta Iraki da kuma gabashin Siriya. Ƙungiyar ta Transparency International ta ƙara da cewa ƙungiyar IS ta kuma yi amfani da fitintunin da Libya ke fama da su tun bayan da aka hambar da gwamnatin Muammar Gaddafi. Kudaki ƙungiyar ta rasa wasu muhimman wurare da take iko da su a baya.
Wata kotun soja a Isra'ila ta yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni 18 ga wani sojanta, bayan da aka same shi da laifin kashe wani Bafalasɗini da ya niyyar kai hari a bara, duk da cewa ya riga ya ji rauni. Masu shigar da ƙara sun nemi a yanke wa sojan mai suna Elo Azaria hukunci mai tsauri kamar na shekaru 3-5 bayan da kotun ta same shi da laifi. Wannan harfi da sojan ya yi ya biyo ya fito idon duniya ne bayan da wani hoton bidiyo ya nuna Azaria yana harbin Abdul Fattah al-Sharif mai shekaru 21, duk da cewa yana kwanci a ƙasa ya ji ciwo, bayan da shi Abdul Fattah ya caka wa wani sojan Isra'ila wuƙa. Lauyoyi da suka kare Azaria sun gabatar da wa kotun hujja cewa Azaria ya harbi Bafalasɗinin ne saboda yana tunanin akwai bom a jikinsa wanda zai iya tada shi. Sai dai a lokacin yanke hukuncin, babban mai shari'a Maya Hela ta ce Azaria ya yi shishigi domin a ce wata ya hau kujera alkali da kuma mai zartar da hukunci a lokaci guda.
Waɗansu hare-haren ƙunar bakin wake da na bindiga da aka kai a wata kotu da ke arewa maso yammacin Pakistan sun halaka akalla mutane 7, kana suka raunata wasu mutane 30. 'yan sanda da waɗanda suka shaida lamarin sun ce wasu 'yan bindiga uku ne suka fara kotun a garin Charsadda inda suka hurga gurneti domin kutsawa cikin kotun. 'Yan sanda da jami'an asibiti sun ce daga cikin waɗanda suka mutu har da wani lauya da 'yan sanda da kuma fararen hula. Mataimakin inspector 'yan sandan yankin General Ijaz Ahmed Khan ya ce jami'an tsaro sun yi arangama da maharan a lokacin da suka kai harin.
आज सुबह तकरीबन 11:35 पे तीन खुदकश अभी तक तीन की इत्तलात है कुछ है कि चार बंदे आए थे लेकिन तीन की हमें डेड बॉडीज मिली है
अच्छा दसाफिर यो ने द मिसालिन करफे 11:35 अगोगोन यंकिन वसु यंकुन बकिन वाके suka kawo hari anan muna da bayanai da suka nuna cewa su hudu ne amma garwakin mutane uku muka gani kwararru sun ittifakin cewa mutun na hudun ya tarwa tsakansa tun a farkon shiga wannan farfajiyar kotu Tunerashin kungiyar Jama'atul Al-Ahrar da ya bangare daga kungiyar Taliban a Pakistan ya dauki alakin kai wannan hari.
To kuna son labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da take fama da tashi-tashin hankula an gano cewa wata matsala da ke addabar Sudan ta Kudu ita ce matsalar karancin abinci. Gwamnatin kasar da hukumomin ba da agaji na Majalisar Dinkin Duniya sun amince cewa taɓarɓarewar tattalin arziki da tashin hauhawa farashin kayan abinci da rashin noma na daga cikin matsalolin da suka haifar da ƙarancin abinci a duk faɗin ƙasar ta Sudan ta Kudu. Yanzu haka an kiyasin cewa ƙalla mutane miliyan ɗaya ne ke fuskantar barazanar faɗawa cikin kangin ƙarancin abinci. Tuni dai rahotanni suka nuna cewa ƙananan hukumomi biyu a kudancin jihar Unity sun fara nuna alamun matsalar karancin abinci wacce ta shafi sama da mutane 100,000. Mai magana da yawun hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya a gabashin Afirka, Charles McDonough, ta ce tsananin fadan da aka yi a jihar ta Unity ya sa babu hanyar da za a iya kai kayayyakin agaji. Dubun dubata 'yan Sudan ta Kudu sun rasa rayukansu tun bayan da yakin basasa ya barke a watan Disamba shekara ta 2013. Labaran duniya kenan kuka saurara. Yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya aika da sako na musamman ga 'yan Najeriya karan farko tun da ya tafi hutu London wata guda da ya shige. Kakakin fada shugaban kasa Garba Shehu ya bayyana wa wakilinmu Umar Faruk Musa abinda sakon ya kunsa.
Wannan sako ne na musamman da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aiko wa 'yan Najeriya. Sako na godiya da dokacin 'yan Najeriya game da irin dindimu da ake taimaka na addu'o'i, tuni na yi masallatai, kiristoci na yi a coci-coci. Ya ce yana godiya kuma wannan abu yana daɗa damar. Sannan ya ce dangane da abin da ya je yi a London hutu waje kuma abin ya gabatar da kansa domin a mar bincike a wajen likitoci. Likitoci sun yi bincike sun ce abin da yake bukata ya samu ƙarin hutu. Saboda haka abin da yake kenan shi ya sa hutun aka ƙara shi fiye da yadda aka shirya za a yi a baya.
Wannan kamar ya nuna cewar ba za a iya sa lokaci ko ranar da shugaban zai dawo kenan sai abin da likitoci suka ce?
Sai lokacin dawowar kasa ya yi za a faɗa.
To daɗewa a cikin hutu ko ana duba lafiyarsa ko yana ƙara hutawar ba wani abu da ya saba doka dangane da mukaminsa na shugaban ƙasar Najeriya?
A'a, babu tun da ka san na farko dai in ce maka hutun na kuma kwana 30 na kwanakin aiki in yi littafi za ka yi kai kwana 45 na yau da gobe tun da asabar da lahadi na ka ne. Yana da muhimmanci masu sauraro su fahimci wannan sako shi daga gare shi inda yake nuna cewa babu wani abin damuwa dangane da lafiyarsa. Hutu yake bukata na zai samu ya dan huta.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin Najeriya a tattaunawa da nayi da shi a Abuja. A waje ɗaya wani ƙwararre akan sha'anin dokoki da kundin tsarin mulki na Najeriya, Farfesa Al-Mustafa Usuju, ya yi mun ƙarin haske dangane da matsayin doka dangane da halin da shugaba Muhammadu Buhari yake ciki.
A dai kundin tsarin mulkin Najeriya kamar yadda aka yi mishi kalima, sashi na 145, sashi na 146, tun daga hudu sun suke magana akan cancantan shugaba ko yin tafiyarsa ko wani abu da ya shafi haka. Babu wa'adi da sashi na 145 ya nuna cewa ga wa'adin da zai yi da abin. A cikin wannan sashi yana cewa in zai yi tafiya ya aika wasiƙa zuwa ga shugaban majalisar dattawa da shugaban majalisar wakilai, sannan kuma in har da wani dalili da ba zai iya yin aikinsa na shugaban ƙasa ba, ka ga ya nuna cewa rashin lafiya kenan. Shi sai shi mataimakin shugaban ƙasa ya zama toye ya zama muƙaddashi. Sannan in har rashin lafiya ya zama abin da mutum yake cewa permanent incapacity, wato ya zama to cewa ciwo wanda yake ba zai iya tashi ba, to shine sai shugaban majalisar dattawa ya zamanto ya sa koko an kafa wani kwamiti wannan da likitan shi shugaban nan, sai sun kawo rahoto gamsasshe na cewa ba zai iya tashi koko ba zai iya ci gaba da wannan aiki na shi. To wannan ma bata taso ba, amma in dai rashin lafiya ne ba an sa lokaci da zai iya dawowa koko zai iya koma, babu wannan a cikin kundin tsarin mulki.
Farfesa Almustafa Usuju kenan kwararre akan sha'anin dokoki da ayyukan majalisa a tattauna da ne da shi a Abuja. Yanzu dai ga dukkan alamu an samu rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan Najeriya, inda matsala ta kabilanci da bangaranci da bambancin addini yake neman ya shigo dangane da fafutukar da ake yi akan neman mulki a Najeriya. Umar Faruk, Musamman Amurka a Abuja, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
To sai kuma kasar Ghana, inda shugaban kasar Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya bayyana cewa kasar tana cikin wani makudan bashi. Abokin aikinmu Baba Yakubu Bakiri na da ci gaban rahoton.
Wannan ne karo na farko da shugaba Akufo-Addo ya gabatar da jawabinsa ga majalisar dokoki akan hali da kasar ke ciki. Kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya gindaya, Akufo-Addo ya fara jawabin nasa ne da ya bawa tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama game da yadda ya mika mulki cikin ruwan sanyi. Shugaba Akufo-Addo ya ambato irin yadda tattalin arzikin kasar ya taɓarɓare ƙarƙashin tsohuwar gwamnatin kafin ya karɓi hiragamin mulki. Ya ce kasar ta tara bashi wanda ya kai kashi 74 cikin 100 na arzikin kasar. Sai dai Akufo-Addo ya ce shi da gwamnatinsa sun yi damarin tunkaran wannan kalubale da ke huskantar su. Shugaban ya ambato irin ayyuka da gwamnatinsa za ta yi a cikin wannan shekarar, kamar fara shirin karatun sekandare a kyauta da kyautata shirin inshoran kiwon lafiya da biyan allowance na maluma da nurse da suke karkashin horarwa da sauransu. Su kuwa marasa rinjaye a majalisa sun ce jawabin na shugaban kasar bai kayatar ba, saboda tamkar yana ci gaba ne da yakin neman zaɓe. Muhammad Marzuk Abubakar malami ne a jami'ar Applied Management a birnin Accra.
Ai wannan maganan politics ne, su kan da suka gani kenan, kuma kai minority yana al'adan demokratiya ne, al'adan demokratiya a samu minority ko wani lokaci minority, ko da in suka ga abinda ma ya kamata ko abinda yake da amfani game da government ana ga kaman ba su son su fadi wannan duk duniya. Al'ada ne ta demokratiya.
To amma kuma akwai maganan da suka yi cewa idan ka duba ya ce za a gina hanyar jirgi daga jihar Yamma zuwa Faga, wato arewacin Ghana kenan. Akwai kuma ba da ilimin secondary school a kyauta da za a yi. Akwai kuɗin da za a kawo na allowance na maluma da ake horar da su da kuma na nurse da ake horar da su. Wato abubuwan kuɗi da ya ce za a yi shi a cikin wannan shekara suna da yawa. Abin da marasa rinjaye ko minority suke faɗi shi ne ina zaɓe a samu waɗannan kuɗaɗe.
In ka duba lamarin Ghana ba mu da talauci. Don Allah, Ghana gari ne na arziki, Allah ya ba mu arziki. Amma kana ga kaman corruption da rashin gaskiya da rashin adalci shi ya kawo mana talauci. Kisa an muka, inda muka magance wannan corruption, an ya samu kuɗi a yi. That's number one kenan. Number two, wa'inda suka bayarwa kaman donation ko aid ko loan suna duban government, suna duban personality na president, suna duban matashin da government ya doki zai yi aiki. Kisa ana ga kaman wanda ya zo ga international level, mutum ne da yake da girma, ana da
wato yana da kima a idon duniya.
Exactly, idon duniya yana da kima. To kisa waɗanda suke bayarwa, waɗanda suke ba da loans, waɗanda suke ba da
taimakon rance da ma abin nan, yawa
to so su duka yanzu da iko Allah ya yake samu kuli wajen su.
Babban abin da mutane ko kuma al'umman Ghana suka nemi su sani shine yadda za a kawo aikin yi wanda yake musamman matasa za su samu. A cikin jawabin shugaban kasa ka samu yadda kake so a wurin samar da aiki?
Ai maganganu kaman za a karfafa agriculture kuma agriculture da za a
wato noma.
Noma ke na kuma wannan noma ba irin noman na da ba, noman da ya zama
na
wai
zamanin
mu, noman ta zamani, noman da za a sa technology, noman da za a sa ilimin ta zamani. A gane kaman wannan noman nan an girmama shi kowa, matasa, manya, kowa ya zama abin kwadai. Apart from that, ya yi kaman za a bubbude kamfanoni, waɗannan kamfanonin nan cikin matasa za su samu aiki.
Shugaba Akufo Addo ya ce yanda za a samu kuɗi a yi wa'annan ayyukan ci gaba da gwamnatin sa ke niyyar yi a cikin wannan shekara, zai bayyana a cikin kasafin kuɗi na wannan shekara da gwamnatin sa za ta gabatar ga majalisar dokoki a cikin watan Maris.
To a gaida makeri, bari mu rufe taskar rahotannin namu a Jamhuriyar Niger, inda hukumomi tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya da ake kira OIF ta ƙasashen da ke amfani da harshen Faransanci suka kaddamar da ayyukan tallafawa matasa da mata da suka mai da hankali kan ayyukan noma. Wakilin Musulman Muni Barma na da ci gaban rahoton.
Gamsuwa da yadda matasa da matan Jamhuriyar Nijar suka dage da mai da hankali ga ayyukan ci gaban karkara, noma da kiwo, har ma da kafa kamfanoni da masana'antun sarrafa cimaka, yasa hukumomin Nijar suka gayyato babbar magatakardar ƙungiyar OIF ta ƙasashe masu amfani da harshen Faransanci Michael Jean don ta tabbatar wa kanta bukatun jama'a ta yadda za su samu tallafin bunƙasa waɗannan ayyuka, abin da yasa ƙasar ta Nijar da OIF kaddamar da wannan shiri na Sahel Inov a yayin wani bikin da shugaba Isuhu ya jagoranta.
Je déclare lancer les activités du réseau Sahel Inov.
Shugaban majalisar matasa ta CNG Aliyu Umaru ya bayyana gamsuwa da wannan yunkuri da yace zai ƙara wa matasa ƙwarin gwiwar ci gaba da neman na kai ba tare da shiga wata muguwar hanya ba.
Tashi hankali da ana gani can difa matasa da suna mutu cikin ruwa, cikin desert, rashin aiki ne yana kawo shi. Muna tamani in ana kawo musu goyon baya ba su shiga cikin wannan harkoki, ba su shiga cikin wannan abubuwa, don shine mun tamani mun samu babban riba sai mu yanzu mu kama jikin mu kar mu ce wan grand frère ina ne bai taimake ni ko fami ina ne bai taimake mu, ma ya kamata mu tashi. Matasa ya kamata, matasa ba san shi da kwana ba, mu ne ya kamata mu tashi don a taimake mu.
A ci gaban wannan biki na kaddamar da shirin Sahel Inov, an shirya wani baje kolin kayan noma da kiwo, har ma da na masana'antu. Madam Bashir Rakiya, wacce yake cikin matan da suka kafa wani kamfanin Sahel Delis, ta zo da abinci mai gina jiki domin yaƙi da tamowa.
Yaƙin da muke don saboda yara, ga yaranmu, ita mace tana jibin yaranta. Kina so ki ba ɗanki abinci da zai gina mishi jiki, wani lokaci abin yana da tsada tunda daga wani ƙasa ya zo. Kuma ga abubuwa nan cimaka, baki san ba ya zaki gyara su ki ba su lahiya ki ba ɗanki don saboda ya ci ya gina jikin shi. Kenan shine kuma muna kwatanta ma mata ya ake yi, ga kaman wanga garin na kunu, ga yanda ake yi, kina iya ki doki wanga cimaka ki gama da ridi, ki gama da alkama, ki ce yana da vitamin, kenan kin san wane da wane ne yake gina jikin yaro, kin san wane zaki doka ki gama ki ba.
Ministar cigaban matasa Hajiya Zainabu Elbak Adam ta yaba da wannan shiri na Sahel Inov.
Ta ga mata basa hanya iri-iri, akwai mata wanda aikin su sun ba da ƙari rayuwar cikin kiwon lahiya na ƴan uwansu maza da mata, akwai mata waɗanda su aikin hannu ne, akwai kuma mata basa hanya wannan na'ura mai ƙwaƙwalwa. To kenan kaga ba bisa hanya, bisa hanyar noma da kiwo ma akwai su wanda ga su sun zo su aikin su kenan, kuma akwai wanda su kasuwanci ne suka sama gaba. Kenan akwai aikin yi. Mun kwatanta ita wannan kungiya ta OIF ya kamata ta tallafa ma mata.
A ƙarshen wannan ziyara, Michael Jean ta ce za ta koma ƙasar su ne cike da tabbacin wannan shiri zai inganta rayuwar jama'ar Niger. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kwa gada Malam Sule, kada dai a sha'afa, kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 10:19 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. A jihar Lagos an gudanar da taron inganta samar da abinci ta hanyar gargajiya maimakon amfani da takin zamani ko magungunan kashe kwari. Matakin da masana ke cewa zai rage kamuwa da wasu cututtukan zamani da ake dauka cikin abinci. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin ya ziyarci taron a birnin Eko inda ya tattauna da ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki a taron.
To ya cikakken sunan Dr. da.
Assalamu alaikum. Sunana Abubakar Sadiq Ibrahim Gudigi na bangaren agricultural crop production bangaren aikin gona na jami'a Ibrahim Badamasi Babangida da Killafai.
Gashi wannan taro ta na inganta samar da iri ko kuma kayayyakin noma ba tare da amfani da kayayyaki ko magunguna na zamani ba. Me dalili?
Na mutane yanzu bincike ya nuna cewa yanda mutanen da suke noman su ba tare da sun sa taki na zamani ba, maganin feshi, maganin kwari ba, an zo an lura cewa abubuwan da aka noma akan haka suna da inganci fiye da abinda in aka sa zamanin taki, ai aka sa takin zamani da maganin feshi. Ma'ana yanda mutanen da suke noman su suna da inganci sosai. To yanzu abinda ake nema shine za a koma ma gargajiyan ba tare da an yi amfani da takin zamani da maganin feshi ba, domin abubuwan da aka noma su zama suna da sinadarai wanda suka fi amfani ga jiki. Ba kuma kayan noma kuɗi ba, har da kiwon dabbobi da kiwon kifi, to ba sai an yi amfani da magani na magani da zamani a ce ai kiwon kaji da su ba. A'a, kajin nan na gargajiya ya fi kajin agric amfani a jiki, abinda aka lura da shi kenan. To yanzu za mu je ne a ga cewa yaya za a gina abu sama yanda mutanen da ke yin shi akan gargajiyan, wasu abubuwa ne za a iya dorawa a saman shi. Shine dalilin da yasa za a yi taro a dan fadakar da juna, a kowa ya zo da gurgurdon fahimtar shi domin inganta wannan al'amari a bangaren.
To wasu za su iya cewa al'amarin yana nema ya zama kaman sai a yi gaba kuma a yi baya, ba ganin hakan kuma zai kara rudar ma da manoman nan su rasa mashin ina madafa.
A'a, ba maganin dawowa baya ba ne, gaskiya ne haka wasu za su kalle shi. To amma ba maganin dawowa ba, wato misali kamar abu ne inda aka zo da shi ana gani kamar ci gaba ne, sai ka zo ka gane cewa akwai kuskure. Misali yanzu kaga idan aka sa takin zamani da farko zai ringa inganta hatsinka, abubuwan da ka shuka. To amma yana illa ga gonar, hilin gonar. To kaga karshe za a zo a waye gari ga gonanka gashi zaune amma ba iya komi. To amma in magani in takin gargajiya ne, kashin shanu, kashin kaji da sauransu, ba yanda za a yi a ce wurin nan ya lalace, domin yanda Allah ya yi shi kullu yana inganta yanayin kasan ne. To amma takin zamani yana kashe yanayin kasa, da farko dai abubuwa za su zabura amma daga baya za su zabura. Saboda haka yana da kyau a koma yanda ake yi da, domin kuma saboda a ga kuma an koma baya ne, shi yasa ake so a ga yaya za a iya tabbata ba tare da misali an ji an ja dawo ba. Shi yasa ake so ba maganan komawa baya ne, insha Allah.
To gashi gwamnatin tarayya ta ce za ta maida ma'aikatu ko kuma jami'o'in kula da horas da aikin noma zuwa gargashin ma'aikatan gona. Ku ya ku ga wannan mataki?
To mu yayin da muke kallon shi muna gani kaman bai dace ba, domin hukumar da aka kafa da ke kula da jami'o'i suna bangaren suna aikin su gurgudu abin da ya dace, kuma suna kula da ingancin ilimi. Idan aka ce a mai da su ma'aikatan gona, sai an kikiro wani bangare da zai kula da su. Kuma ba mamaki suna isa a zo da wasu ka'idodi da suka bambanta da abin da ake yi da. Sannan wannan hukuma da ke kula da su a yanzu ita take kula da jami'o'i da na state da na masu zaman kansu. To in aka ci an mai da su can bangaren aikin gona, kaga ba mamaki su kikiro wani abu da suka bambanta. Sannan ba mu ga hikiman da ke ciki ba, idan dai an mai da shi akan cewa saboda suna so su hada hannu su yi wani abu ne, to ai ko ba a mai da ba, duk jami'on Najeriya da ma'aikatan gona ke so su hada hannu su yi wani abu, suna iya hada hannu su yi abin da duk suke son su yi.
Abubakar Sadiq Ibrahim Gudigi na jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da Kelafai kenan a hirarsa da wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin kan wani taro da aka gudanar na inganta samar da iri da sauran kayayyakin noma don kaucewa amfani da magungunan zamani. Masu sauraron mu anan miki ka karshen shirin, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Babangida Jibrin wanda ya taimaka wajen hada shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gume da ke cewa a huta lafiya.
To a gaida dan mutan Gumal, sai kuma kadan daga cikin dimbin rayu da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban ƙungiyar muryar talaka na jihar Kebbi, da Sani mai lange-lange ya wuri, da Salihu Isa Fana, da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma, wanda suka ce muna jinjinawa rundunar tsaron Plateau dangane da irin namijin kokarin da suka yi na gano inda safarar ƙananan yara da kuma sayar da su a jihar, wanda hakan zai iya kawo ƙarshen safarar ƙananan yara a jihar baki ɗaya. Sai kuma sakon Alhaji Mele Sufari wanda ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Shawarar da sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu ya bayar cewa a yi dokar hana masu ƙananan ƙarfi auren mace fiye da ɗaya ya janyo kace na ce tsakanin al'umma musamman a jihar Kano. To Kanawa da ba da dai ta rage ga mai shiga rijiya, mu dai namu kallo ne kawai. Sai kuma sakon Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Plateau, da Balan Bayis direban tanka Jos, wanda suka ce hakika mu talakawan Najeriya muna goyon bayan matakin da majalisar wakilan Najeriya ta dauka na sanya ido akan aikace-aikace da ake yi wa yan gudun hijira dake yankin arewa maso gabashin Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku fadawa gwamnatinmu na Katsina Honorable Aminu Bello Masari cewa muna nan fa muna jira akan aikin gyaran gadar da ya kawo mana ziyara a tudun Malu dake cikin garin Jikanshi, duba da yadda gane mu idanunsa irin barnar da gadar ke yi a lokacin damuna. Sako daga Comrade Saifullahi Idris Jikamshi. Sai kuma sakon Ibrahim Musa Kilifi wanda ya ce to hukumomin tsaro da na kare haƙƙin bil'adama a Najeriya ya kamata ku yi kokarin kawo ƙarshen safarar jarirai da ƙananan yara a Najeriya da ma sauran ƙasashen nahiyar Afirka baki ɗaya. Da ƙarshe sai sakon Babagana Ibrahim Zangon Daura, jihar Katsina, wanda ya ce hakika rahoton da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya fitar game da halin da yara musamman 'yan gudun hijira ke ciki na yunwa da wahala tabbas wani abin dubawa ne da tausayawa. Da fatan hukumomi da ƙungiyoyi da sauran masu hannu da shuni za su tallafa musu domin ceto su daga halin da suke tsinci kansu a ciki a.
Ibrahim Jarmai da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Kafin mu ƙarƙare ga tashin muhimman kanin labarai.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake tsawaita hutun da ya tafi domin neman magani a London a karo na biyu. Wata sanarwa da mai baiwa shugaban shawara kan harkokin yada labarai Femi Adesina ya fitar a yau Talata ta nuna cewa shugaban Buhari ya nemi ƙarin ya tsawaita hutunsa bayan wasu guje-guje da aka yi masa a asibiti. Sai da sanarwa ta ce babu buƙatar 'yan Najeriya su damu ba tare da ta ambaci ranar da shugaban Buhari mai shekaru 74 zai koma Najeriya ba. Ƙungiyar bada agaji Red Cross a Libya ta ce aƙalla gawarwakin bakin haure 74 aka tsamo a arewacin gabar tekun ƙasar a yau Talata. Kakakin ƙungiyar Red Cross Muhammad Al-Misrata ya ce an gano wani kwale-kwale na roba da ya fitattake a jiya Litinin a kusa da garin Zawiya da ke gabar tekun Mediterranean wanda ake kyautar zaton wato na bakin hauren ne. Ya kuma ƙara da cewa ana tunanin za a sake samun ƙarin wasu gawarwakin domin a ce washi kwale-kwalen ya kan ɗauki mutane 120 ne. Ƙungiyar Transparency International mai sa ido kan cin hanci da rashawa ta ce matsalar cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin ababen da ke haifar da tashe-tashen hankula a ƙasashen da ke fama da matsalar ta cin hanci. Ƙungiyar ta ce akwai buƙatar ƙasashen duniya su ɗauki matsalar cin hanci a matsayin babban al'amari domin kawo ƙarshen rikice-rikice kamar na ƙungiyar ISIS da Boko Haram. Waɗansu hare-haren ƙunin baƙin wake da na bindiga da aka kai a wata kotu da ke arewa maso yammacin Pakistan sun halaka aƙalla mutane 7 kana suka raunata wasu mutane 30. 'Yan sanda da waɗanda suka shaida lamarin sun ce wasu 'yan bindiga 3 ne suka farma kotun a garin Chasadda.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shiri na wannan lokaci, sai kuma can da yamma ku ji mu da shirinmu na ƙarshe a yau. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da Julie Gresham da kuma injiniya Molinas da ya haɗa mu da ku, alheri ke muku fata alheri. Yanzu za mu yi waje mu ba wato tawagar da ke gabatar da shirin matasa yau da gobe fili domin gabatar da wannan shiri. Sai ku kasance tare da mu malamai. Bismillah.